بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar ranar Asabar ce da ta daidai da 23 ga watan Shawwal, hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431, daidai da 22 ga watan Oktoba shekara ta 2010. Wannan shine kaset na 24 daga cikin jeren giyar karatu littafin Fiqh Sira na Professor Zaid Abdul Karim Zaid, Allah ya saka mishi da alkhairi. Bayan da ya kawo mana tarihin Khadijatul Kubra, uwar mu'mine Allah madaukakin sarki ya ƙara mata yarda, da irin yadda rayuwarta ta kasance tun farko ta kame kai da kunya da mutunci, da kuma irin yadda Khadija take da ƙarfin imani tun a farkon musulunci har zuwa sadda Allah madaukakin sarki ya ainihin wato ɗaukiranta, da irin tsayawa da marawar da tayi wa addinin musulunci, da kuma goyon baya da tayi wa fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama, da bayani dangane da yadda neman auren Khadija ya kasance, da kuma bayanin yadda auren nata ya kasance tsakanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ita, da kuma wasu daga cikin falalolin Khadija waɗanda muka karanto a cikin wannan littafin, da ma ainihin waɗansu littafai da muka gabatar waɗanda muka zo da su. Simalan ya fara fitan mana da irin manya-manyan darussa da muke ɗauka dangane da wannan ƙasaitaccen aure na As-Sayyida Khadija, Allah madaukakin sarki ya ƙara mata yarda, da fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Yanzu ma lai yake cewa inna fi hadha az-zawaji darsan fi ahammiyati ikhtiyar ar-rajul liz-zawjati as-salihah wal mar'ati liz-zawji as-salih. Lallai wannan aure na Khadija da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama akwai darasi da muke iya dauka game da muhimmancin zaben da ya kamata miji yayi ga namiji yayi ga matar aure ta gari, da kuma irin yadda mace ya kamata ta zaɓi miji na gari. Far Rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama kama nara ikhtara imra'atan umruha 40 ama. Kamar yadda muka gani dai, ga manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zaɓi mata wadda take ɗar shekara 40, ai takburuhu bi 15 aman, wato ta girme shi da shekara 15. وقد تزوجت قبله مرتين, تا يا اوري كافين شي حسو بيو, ومع ذلك يختارها زوجه له, تاره ده هكا سي النبي صلى الله عليه واله وسلم يزابيتا ا متصين تزما مشي ماتا لطهارتها سبب تصركينتا وعفتها ده كما كاميوتا. تو انان ببن درسي ده زامو داوكا اشي mace ba ƙuruciyar ta ake duba ba, kamar yadda ita ma mace ba ƙuruciyar namiji ya kamata ta duba ba. Waɗannan siffofin guda biyu, tsarki da kamewa, su ne matakin farko da ya kamata dukkan mace ta duba ga mijin da za ta aura, kamar yadda shi ma waɗannan siffofi guda biyu su ya kamata su sa ido, ya sa ido ya lura da su ga dukkan matar da zai aura. Malam ya ce وخديجة رضي الله عنها يتقدم لها الكثير من أشراف قريش. كر أمان تافا إتا خديجة إنا من يمن يمتاني دا جتكين قريشاوا وسادتها دا كمشوا قبني دا جتكين قبيلة قريشاوا سنة تزوى أولينتا دومنس أوليتا, وهي المرأة الغنية ما تتي إتمي وداتا, ولكنها ترفض سيدتنا واسيدسو. وعندما عرفت الاخلاق العاليه, اما ده تغا دبيو مدوكاكا والصفات الحميده ده سيبوفي نياباوا في محمد صلى الله عليه واله وسلم, كما ده محمد صلى الله عليه واله وسلم حرصت عليه ورغبت فيه. سيتي كوداين يا زما مجينتا كما تي فاتن الله يتبتن متى ده هكا. انان كما يدا مكا جاء بايا تاريخ, bayan da ta ji waɗannan labarai haka siddin sai ta afka magana aure din, sai da ta tsaya ta ɗauki mataki na bincike, bincike kuma wanda yake bayan shi ba za a yi nadama ba. Mun tattauno, ina fatan duk wanda ya saurari ko yake sauraron wannan kaset din to ya koma ya ji kasusuwan baya, kaset na 21, kaset na 20,
da kafir na 19 da makamantan su mun tattauno waɗannan matsaloli waɗanda a yau sun zama ƙashin bayan matsalolin da mafi yawancin malamai suke fama da su waɗanda sun faru ne a lokacin suna ustazai mutahammisai dangane da addini shine da zaran sun ji labarin wata yarinya ta haddace alqur'ani ko an je gasa ta ciyo kyauta kawai sai ya aiko cewa yana son zai aure ta ya yanke shawara ta ci gasa ko ana labarin ta yarinyar nan ta da hadda ko ana labarin ta tana da kaza wannan alamomi ne waɗanda suka bayyana wajibi ne kai bincike domin wannan sharikatul haya ce abokiyar rayuwa ce zaka samu wadda tana da tasiri kyakkyawa ko mummuna wajen kasantuwar matsayin da zaka kasance nan gaba a matsayinka na malami ko jagora ko limami ko shugaban wata al'umma wadda gaba ɗaya zaka kwanta a jikinka game da addini duk wani mai da'awa a Najeriya a iya galibin sani na ga mafi yawancin su sune kashi 90 bisa 100 ban san kashi 10 ba amma ina da yakinin kashi 90 bisa 100 a yau yana cikin nadamar wani aure da ya taba musamman auren fari ku dauki wannan a matsayin wani darasi da za ku je ku bincike na gyaran rayuwar ku ba darasi na neman ganin halin wani ba mana ba na tsegumi ba amma me bincike irin academic bincike yadda ainihin wato masu ilimi sukan tafi su yi bincike na kwakwa ba wai dan su gano asirin wani ba amma don wannan ya taimaka a gyara rayuwar ɗan baya kuma ina ne bakin ciki in faɗi wannan kalma da cewa waɗannan matsalolin a cikin dom ne na ahli sunna kawai suka faru galibin su sun faru da dama a da can lokacin yan al'ada shine a da a ƙasar nan galibi idan almajiri ya taso yana karatu ba wanda ya damu da mustakbalin rayuwar shi ina maganan nan ƙasar Hausa da na sani dan nazo na zauna ƙasar Fulani Adama na ga su kuma alal aksi tamaman a nan ƙasar Hausa ba wanda ya damu da yaya kasantuwar wannan almajirin mai hazaka yaya kasantuwar matar shi zata zama nan gaba wadda tana da alaka da irin malanta da irin gudunmawa da irin tunani da irin nishadi da zai wa al'umma a nan gaba hasali ma sai wadda za a samu husalatun nisa lalatacciya mara tarbiyya mara lafiyar gaɓoɓi mai jirkitaccen hankali tun tana ƙarama sai a sa mata ta malamai wai wannan malamai ne za a ba sadaka don su ne za su karɓa wallahi bari in gaya muku kun ga wannan darasin ba abin mai dariya ba ne Allah abin mai kuka ne ya rusa mana al'umma ne ba ku sani ba ka je ka karanci tarihin annabi Adam a cikin Qur'ani da hadisai ingantattu da ingantattun littafan tarihi za ka ga har aka halicce shi bai samu natsuwa ba sai da aka halitta mishi Hawwa Hawwan nan daga ina aka halicce ta daga jikin shi ashe ba yadda matarka za ta rabu da kai wannan matsalar da muka samu kan ma kasar Hausa a da a lokacin da al'adu su ne sawa'id su ne suke jagoranci su suke determining su suke fassara yadda rayuwar mustakbal za ta kasance sai sa sai aka samu mafi yawancin malaman kasar Hausa waɗanda suka rayuwa kasar nan yan al'ada za ka je ka samu matan su gaba ɗaya ba tunani ne irin nasu ba kai har ya kasance a da an kaji ana cewa mace matan malam a kasar nan to wata balmagaza ce wata bola kaja ce wata sukurkutacciya ce mara kan gado in aka zo magana da zama da tafiya da komai bata iya ba bata dace da mafi munin jahilcin anguwar ba ba malamin anguwar ba waɗannan su ne waɗanda suka kasance galibin matan malamai a ƙasar Hausa aka taho tafiya ce tafiya ana ganin an samu sahawa ta sunna na rantse da Allah idan fa ba a samu malamai waɗanda za su yi tarbiyya al'umma ba ba karantar da karatu ba karatu ko Yahuda za su biya maka karatun Qur'ani da hadisi da larabci an Allah cewa yake walakin kunu rabbaniyina rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusuna ku zama masu tarbiyya da abin da kuke karantar da mutane da abin da kuke karantawa ma'ana ku tarbiyantu ku tarbiyantar da wasu tarbiya ita ce babbar matsala ba karatu ba idan aka karatu aka samu wanda zai tarbiyanci mutane akan karatun to daga ƙarshe shine sai a samu ilimi dan haka ilimi shine samarat shine fruit shine kyakkyawan sakamakon da ke biyo bayan karatu da kuma tarbiyar mutane akan wannan karatu haka sai zama galibi mutane sai rayu a wani lokaci wanda malaman su basu zama abun koyi ba matan malaman su basu zama abun koyi ba matan malaman sun zama abun dariya ne matan malami a anguwa ita ce za ka kawo surfe za ta yi ita ce za ka kawo wankau da wanke-wanke da duk wasu abubuwa wannan shine functions waɗannan su ne ayyukan matan malamai a lokacin al'ada da haka to ana ganin an waye kai ana ta karatu sai zafin kai da giringidi shi sai ya rinka ɗiban ustazai da ya ji an ce ai a kwarin ɗan goma ga wata yarinya nan mai imani kawai bai ganta ba saboda tsabar wauta sai ce a je a binciko magana a kanta akwai wanda na rantse da Allah ni da shi yake wa maganar in auri yarinya a waya wajen shekara biyar yana kwadaitar da ni in aure ta amma saboda tsabar zafin kai shi kanshi bai taɓa ganin ta ba bai taɓa magana da ita ba saboda tsabar imani amma kuma shi yana garin da ita take ni ina wani gari wanda aƙalla tafiyar awa biyar ce tsakanin ni da shi amma yana kwadaitar da ni in auri yarinya nace mishi to ka san mu ustazancin mu ba irin naku bane sai nakan yi ustazai irin wannan yarfan wai dan su fadaka shine ustazancin mu ba irin naku bane mu muna hadawa da barkanci dan haka ni bazan auriyar da banganta ba ina ai tana da imani tayi amira so kaza tayi ba tayi kaza MSS area council university kaza tayi nace Allah ya kara mata imani amma ni dai bazan aure ta ba sai na ganta da abiye kici ya kintira ashe ita ce ta matsa wuta ita tana so na ita din saboda tsabar danyantaka da rashin nuna ita din bata taba gani na ba a kasar take jina ina gaya muku wannan ita ce sura hayya ta rayuwar mu abinda ya faru sun karantar da mutane ne basu tarbiyantar da mutane ba yanzu ana kokarin gina tarbiya ne Khadija ita ma ta ji labarin annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi shi ma ya ji labarin ta sai ka dauka kamar wannan jin a kasar ne amma wannan bai gamsar da Khadija ta aika ta ce to yanzu zan aure shi ba wannan bai gamsar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ta aiko ya ce wai wannan mutum ya kirki ko ana yabanta ku ce mata a'a kasuwancin ne ma ta neme shi amma tukuna sai da ya kawo sharuɗa ya gindaya amma fa yana cikin bukata dan mun karanto muku anan daga littafin Muhammad Rashid Rida Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama cewa shekarar ta juya musu baya an samu matsalolin rayuwa mun karanto muku daga Uyunul Asar na al-Imamu Ibn Sayyid an-Nas al-Ya'muri din mun tattauna waɗannan abubuwan me yasa na bu gutsattsarin wuraren da suka kawo tarihin nan saboda kowanne bangare na tarihin manzon Allah alkhairi ne sallallahu alaihi wa sallam amma annabi bai amsa ba sai da ya bincika ya kai ya komo tukuna sannan ita kuma Khadija ka dubi matakan ta ɗibi kuɗi ta danka mishi ya tafi ta hada da yaranta yaron ya rinka lura da kai da komowa yaya yake mu'amala da sauransu ya zo di ya bata labari sannan ne ita ta gamsu shi kuma da ya ga yadda ta mu'amalance shi sannan ne ya gamsu amma wancan ustazu da nake muku ishara jama'a da ya gani na kauce kawai shi saboda tsabar imani sai ya ce a daura mishi aure da ita bai taba ganin ta ba ni da shi yazo yana gaya mun dan yanzu daga cikin nadamar wayyo Allah ya shiga uku ya lalace da ya shiga a rayuwar shi ya ce tunda uwar shi ta haife shi bai taba nadama irin wannan ba kuma har yau yana da dama kuma yace zai ci gaba da nadamar har abada dan ta kai har sun haihu kuma yanzu ya zama mai wa'azi da kowa na jin shi a duniyar a wancan lokacin ba wanda ya san shi sai mu da muke zuwa garurukan su muna wa'azi da sauransu ina ta nuna musu a fakaice saboda ustazan wani lokacin za su dauki imanin mu da makarantar da su sai su overtaking din mu. Saboda haka in kai kokarin nuna mai sai ga cewa kai fa ma baka son aiki da karatun da ka karanta mishi ne, kai kuma kana son ne a cikin karatun ka fitar mai da tarbiya da ilimi ga matakai, shi kuma sai nuna a'a a bashi ya gurgi doran karatun kawai yadda ya ganshi ya tafi. Saboda haka ka daura mishi aure da ita, da ta je ta fara gasa mishi aya a hannu, ta fara dandana mishi karfan walda a goshi, haba yace da ya sake ta, da ta je ta shiryo mai wani bala'in sai ga dole mai da ita bala'in ya zauna da ita ya fi sauki da bala'in da ta tafi tana shiryo mishi a matsayinta na ustaziya, sister, amira mai imani, area council, university, duka. Ina fata an gane. Suka zo suka haihu daya. Yace wallahi tallahi da daddare yake miƙewa yana sallah, yana tawassuli a sujuda, da ko ina da ƙarshen dare da nuzulin rabbi da kowane ne yana roƙon Allah ya kashe ta ko ya kashe shi. Shi nan ne sai na tsaye da shi na ce a ni duk duniya ba wanda zai gallabe ni in ce ni Allah ya kashe ni saboda shi, sai dai shi Allah ya kashe shi ni in rayu. Na gaya mishi haka, Allah nake ba wanda zai gallabe ni wai ni in ce ni mutu, sai dai shi Allah ya kashe shi ni in zauna lafiya. Yo dan ne ashe ai nasara a kaina in ni addu'an ni mutu. Ina fata an gane. Nace mishi ni ban yadda da wannan addu'a ta ka ba. Yace ai shi bala'i ye bala'i, yana ganin mutuwa ma hutu ce. Yace to ƙarshe dai haka ya sake ta. Yace ta zo gidan shi da imaninta da komai, ta wulakanta uwar shi da uban shi da matar shi, tace ba za ta yi girki ba sai a girka, in aka girka sai a kai mata, in aka kai mata in ta ci sai ta watso kwanukan kofar daki. Ustazi ya ce Amira mai imani, area council, university, duka da sauransu fa. Haka yace matar shi haka ta rinka hakura tana bashi hakuri. Yace to in takaice maka dalibai na ne suka gayya suka je suka kore ta a gidan, suka ce kuma su sun tarki bala'in, kawai ni in furta saki su za su tarki sauran bala'in. Yace mini kuma daga ƙarshe ina ga amma dalilin hijira ta kenan daga garin mu na dawo nan inda nake. Duk ita ce ta saka shi a wannan bala'in. Makarantar da ya assasa wajen shekara 15 makarantar ta rushe, ya dawo ya zo ya sake sabon shiru. Duk wannan yana daga cikin danyantaka da kwarewa na ustazanmu. A sanda yake bani labarin nan, akwai wani tsohon Amir na wata university wanda a sanda yake Amir ita ma tana Amira a lokacin yake bamu labarin tare, yake cewa in ba dan kamar kai ne kake bani labarin wance ba, yace babu yadda zan yi imani da tana da irin wannan. Yace dan har na gama Amir ita ta gama Amira, yace ko kumbarta ta hannu ban taba gani ba, saboda kullun da hijabi da niqabi da safa hannu da safa kafa, murya kuma can kasa ma an zo taron MSS can lungu. To kun ga annabi yayi gaskiya da yake maganar idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu, ita tana da addini ba ta da dabi'a. To kai ustazu da kaji an ce ta haddace suratul baqara, ta haddace yasin kafa 60, ta haddace izawaka, sai ka ce kawai mai shago ku kawo mini ita ina son ta. Shikenan. Eh ba su ne matan malaman yan matan ba, sai ka ce a shi kawo ta. Abin da yake faruwa kenan. Kai imani kai ka ba da kai. Amma waɗanda suke da nazari sai sun tsaya sun yi bincike tukuna, sun gane menene zai kai ya komo. Ina fata an gane, saboda ya tabbata cikin hadisin Tirmidhi da isnadi kyakkyawa, annabi ya ce wa fil ajalatin nadama, nadama ita take biyo bayan gaggawa. Dole ne duk abin da ka gani kai istikhara, ka nemi shawara, sannan fa idza azamta tawakkal ala Allah, wa idza azamta fatawakkal ala Allah. In ka tashi zaka yi aiki da abin da shawara ta hukunta ko kuma kaza, sai kuma ka dogara ga Allah. To in abu ya faru ka san kai abin da ya dace. To kuma wani abu ne yakan faru a cikin tsarin rayuwa dan adam wanda babu yadda za a yi. Ba da juma wannan ba muka hadu da shi, yake sake gaya min yace ya rabu da yake fiye da shekara 5, amma har yau bata daina mishi bita da kulliyar da sai ta ruguza shi ba. To haka ya dinga faruwa. wani matashi Allah ya mishi dadin murya ya tashi ya karatun alqur'ani aka kaddama a gidajen radioyi manya-manya shikenan ko ina yan mata da zawarawa tun daga Sokoto har birnin Kebbi tun daga Taraba har Gombe ko ina kowace tana son shi kungiya kaza su gayyace shi ya mishi so addu'a kungiya kaza 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 yau za a daura mishi aure da kaza gobe za a daura mishi aure da wancan a kaza bayan kwana kaza sai aka zo ana lissafin yau ya saki wanda ya aura a Katsina wanda ya aura a Maiduguri ya sake ta ta Sokoto ma sun rabu ta Gombe ma ta Wukari shikenan sai kuma aka gaba ɗaya aka ta fiya tsine wa malaman albarka a ce ai ba sa rukon aure ai aure sakani ai dandane ne da su ai kaza ne da su duk sai kun tsaya kun yi nazari akan wannan wannan yana daga babin tarbiyya da muke magana wanda ba a same shi ba ko kuma ba a same shi a yadda ya kamata ba nasoshin aka rinka karanto mana ai mace mai addini mace mai nasaba mace mai kaza fasfar bi zati dini ba a taba fahimtar sunna ko addini sai an hadu wannan hadisin an hadu wannan sai a ga menene sannan waɗannan tarihohi Allah ya ce ma kana hadisan yuftara ba maganganun banza bane duk sai ka rinka dubawa wannan ya da muka fara ishara akan ta take cewa ya abatista ajirhu inna khaira manista ajarta me tace alqawiyya al-amin al-qawiyyul amin al-qawiyyul amin ta ga kuwa abinda karti ke haduwa su daga murfin rijiya ta ga mutun daya daga to ma dalla ta samu miji sannan ta ga aminci da nagarta amma ba kawai daga zaran kaga yarinya kun hadu a wurin gasa karatun alqur'ani ko kun hadu a wurin IVC Islamic Vocational Course ko kuma kun hadu a wurin daura ko kun hadu a asibiti ko ku a'a eh waɗannan haduwar da za ku yi wato hanya ce ta an hadu to in har ana so kuma a hade a zama abu daya aure kenan to sai a tsaya a matsa bincike a matsa bincike to don haka sai zama kamar yadda waɗancan malamai ɗin al'ada suka yi fama da waɗancan su kurkutattun mataye marasa natsuwa marasa kan gado to haka kuma sai aka zo aka samu a yanzu ma ake fama da irin wannan to a yanzu har yanzu ana cikin wannan kuskuren da duniyar ahli sunnan Najeriya take fama da shi sai wanda Allah ya tsare to ya rage sai ku tsaya ku yi taka tsantsan sannan dole ne sai ya zama kun natsu ma tukuna malamai za su zo su ta kawo muku falala ayi aure ayi aure ayi aure ayi aure ba sa nuna muku wajibci da muhimmancin tarbiyyar yaya da baiwa yaya haƙƙinsu da makamantan haka suna nuna muku falalar ko kuma cewa ai din namijin mijin mace hudu ne duk waɗannan abubuwan ba su suna auna to kaza kuma fa to kaza kuma fa menene zai je kaza menene zai dawo kaza in kaza aka tafi yanzu nan da shekara 30 in Allah ya raya ni yaya rayuwa ta za ta kasance duk baka hangen wannan kana hangen yanzu ne kawai waɗannan duk suna daga cikin abubuwan da suka ruda mutane rayuwa sai mu dawo menene yanzu mafita dangane da wannan shine duk wanda zai aure ya tsaya yayi kyakkyawa kuma zurfan bincike tun daga ita da baka aura ka binciki uwarta ka binciki ubanta ka binciki yaya tarbiyyar gidan take duk wannan yana da alaka da matar da zaka jajibo ka kawo cikin gidanka in ba haka ba zaka yi nadama don wata yar ta dace ka aure ta amma kuma ta fito daga mugun gida wanda zaka rena kanka dan lokaci kadan in aka samu wani juyin juye hali a gidan ko a gidanka ko kuma a garin ko a rayuwar saboda gidan bai dace ba amma ita ta dace to amma abinda suka rinka kin samu ku cikin karatu shine ai za a yi kokari a kwato ta ne ai za a yi kokari a kwato ta ne ka daina tunanin kwato wani tukuna kafin kai tunanin kwato kanka ya ayyuhan nasu ya ayyuhan ladina amanu ku anfusakum haka Allah yace ku anfusakum sai yace wa ahlikum nara na haka da kanka baka fara kafin ka fara da wani cikin ahalinka balle wani can da yake da imani a gefe guda imanin ka ya kubuta shine priority shine afdaliya shine mafificin abu na farko tukuna kafin kai tunanin wani. Waɗannan mas'aloli ne waɗanda suke da girma ƙwarai da gaske, kuma za mu yi tattauna su a yau din nan har zuwa abubuwan da za su biyo baya na karatu. Malam yake cewa idan to kenan hunaka nuqta, hunaka nuqtat iltiqa'in fi ikhtiyar az-zawj, anan akwai wata gaba wadda ya kamata a gamu da ita dangane da zaben miji wa ikhtiyar az-zawja da kuma zabar mata aure. Akkadaha hadithun rasuli sallallahu alaihi wa alihi sallama, wadda hadithun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya karfafi wannan ainihin wato mas'ala, ita ce tunkahul mar'atu li arba, dama dai ana auren mace ne saboda ɗayan dalilai guda hudu. Anan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin wannan hadisi yana bada labarin dalilan da mutane suke dubawa ne su nemi aure. Limaliha, akan dubi dukiyar mace a aure ta. Wannan matar tana da dukiya, sai ga in ka aure ta zaka more. To kaga anan, kamar yadda jiya na tara wasu nake gaya musu, yana daga cikin abubuwan lura ƙwarai da gaske wanda yake da dama mata a wannan zamanin yanzu ba sa lura da shi, samari a wannan zamanin ba sa lura da shi. Mijinta mai dukiya ne, ya kwanta ya rasu, ya batta da ƴaƴa kwatsam, ya batta da dukiya mai yawa, ta ci gado da ita da ƴaƴanta, kowa zai sadado ya taho neman aurenta, amma ba wanda zai gaya mata gaskiya, ba wanda zai ce ya zo ya aure ta ne saboda dukiyarta, saboda wayo ma ba zai ce ya zo ya aure ta don ya kiyaye mata dukiyar ba, sai ce ya zo ya aure ta ne saboda ya rike marayin nan. Marayin zai ta karfafa magana, to shi ko Bahaushe yayi gaskiya da yace mai dawawa ne. Duk wanda yake da da ta zo wucewa yau ka mika wa dan biredi, gobe ka mika mishi sweet GB, shikenan ka gama da ita. To sai zo yace ai zai rike marayin ne, ai zai yi kaza, ai zai yi kaza, ai zai yi kaza, ai zai yi kaza, shikenan. Amma ƙarya ne, dukiyar yake wa, amma ba zai taba hararar bangaren dukiyar ba ma. Amma akai auren a karan farko sai yace da za ta nemi wani kaninta ya ci gaba da gudanar da harkokin dukiyar nan, saboda ya nuna shi salihi ne. Amma a'a, kura ce ta sawo fatar finkiya. Ina fata an gane. To mata ba sa lura da wannan, don haka kawai shikenan, ai ya ce zai kula da ƴaƴana, ai ya ce kaza, ai ya ce kaza, ai ya ce kaza, ya karya lagwanta ta nan. Bayan kwana biyu kafin ta yi aune, ya yi ɗare-ɗare a kan dukiyar, ƴaƴan kuma ya ture su gefe guda, ba mata su yake ba. Ina fata an gane. Kafin wani lokaci ya gama gina kanshi, don haka ba kotu ba duk inda za a je kura ta tsira da na bakinta, dama abin da ya kawo shi kenan. Don haka mata sai sun tsaya sun yi nazari, zurfin nazari game da mijina ya mutu ya bar mini ƴaƴa da yawa, ya bar mini dukiya da yawa, ya bar mini gidaje, ya bar mini kaza, ya bar mini kaza, yanzu kowa zai zo ya nuna yana ƙaunata. To a anguwar ko a garin ko a zamanin, ki daga kai ki kalli, akwai wata tana nan an mutu an bar mata ƴaƴan ƙwaya biyu ko ƙwaya uku, ba ko kwabo, mutum nawa ne suka je suna jin tausayinta? Ko kun fahimta? Sai ki auna, ai ba kanki kaɗai aka fara mutuwar miji ba, wata tana nan mijin ya mutu ya bar mata ƴaƴa biyu ko uku, ba ko kwabo, da matsaloli, kuma ga ta nan yarinya ce sharna da ƙuruciyarta. Me yasa ba a zo za a taimaki waɗannan marayun nata ba? Inda taimakon gaskiya ne, wannan bai daidai da lokacin da aka zo za a naɗin limamin masallaci, wani babban masallaci a ƙasar nan ba, kowanne malami ya wasa wuƙan shi shi za a naɗa, saboda ana aiko zakafi da kai da geran kunun azumi da ragunan layya da kujerun hajji ga limamin masallacin. Limamai kowa ya zo da jama'ar shi, in ba shi aka nada ba za a yi tashi hankali, sai da 'yan sanda da mobile police suka yi ta jefawa limamai tear gas, suna gudu suna tsallake raunansu da takalma. Saboda me? Saboda wannan masallacin akwai romo. Sai wani mai hikima duk ya tattaro limaman na rana guda, ya ce yana da taro da su, ya ce to muna nan da wasu masallatai manya-manya an gina su, suna fama da neman limamai dama, to mun ga da a zauna ana jefa muku tear gas, tunda dai yanzu Allah ya kaddar wani ne ya samu, to ku duk sauran da baku samu ba za mu tura ku waɗannan masallatan. A akwa ibam akwai, a kalaba akwai, a Eket akwai a kaza akwai duk za a kai cewa kowa ya ce shi an ta dauke maka komai za a baka gida za a baka babur za ka shiga kai musu wa'azi za ka shiga ka je kai ta limanci har mahadi ya zo ya tabbatar da nadinka ko kuma ya disapproving din kai ya ce bai yadda da kai limami ba nan ba irin wancan ba da shekara hudu a ce za a sake cire ka ai maka barazana a ce baka iya kaza ba baka iya kaza ba ka zo duk watsewa suka yi babu ko kwaya ɗaya da ya karba so kullun a rayuwa akwai ma'auni amma wallahi bari ku ji jama'a akwai abubuwa guda biyu waɗanda suke cutar ɗan adam a duk farkon rayuwar ɗan adam sai ya karo da su duka ko ɗayansu shine ƙarancin shekaru na cutar ɗan adam sai a yi mishi wayo dan duk wanda ya riga ka kwanciya sai ya riga ka tashi wanda duk ya riga ka zuwa duniyan nan sai ya zama yana da wasu wayo wanda kai baka gani ba kuma asalin wayo da hikimomi kan zo mutum saboda dadewa dan yayi fama da matsala kaza yaga kaza yaga kaza sai su koya mishi darasi na biyu ita ce matsalar rashin gogewa a cikin harka akwai abin da ka dade a duniya amma da yake baka cikin wannan harkar to idan ka zo zaka shige ta sai ai maka wayo a cikin ta anan ba shekaru bane rashin gogewa ne a cikin ita harkar ina fata an gane a ƙarƙashin wannan jama'a idan kun fahimci wannan da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace ana auren mace ne saboda abu hudu wato yana fadin dabi'un mutane ne limaliha ko dai saboda dukiyarta wali hasabiha ko saboda darajarta yarwana ce ko kun fahimta wannan ma ya cutar da mutane da yawa a bangaren da'awar ahli sunna a Najeriya da yawa sai ya ga cewa gida kaza ai in yi aure daga gidan shi kenan sai ya je ya auro ta sai ya samu bata da tarbiyar komai a ai yar gidan malamai ce sai ya samu kanta fanko ba komai akan ai ubanta Afif ne ai uwarta mai wa'azi ce ai uwarta kaza sai ya je ya same ta bata da komai akan ta a saboda ubanta shugaban kasa ne a saboda uwarta first lady ce ai saboda ubanta ne sarki sai ga an je an auro ta bayan kwana biyu sai a zo a samu bata da tarbiya bai wuce shekara guda ba ake ta gogoriyo ana ta bugawa a jaridu ɗaya ce ta rage wani shugaban ƙasa a duniya wadda ake so kowa yana so ya aura wannan gwamna ya shigo wannan babban attajiri ya shigo wannan minista ya shigo kowa yana gogoriyo sai shi ana wayar gari wannan shugaba ba shi akan mulki ba shi a duniya ba shi akan kaza yar tana nan yanzu ko mai faci da shalishuwa anguwarsu ya ki fitowa ya neme ta ina wancan gwamna ina wancan minista ina wancan babban attajiri duk sun goce ashe kaga ba ita suke so ba to abin da yake damuna a kasar tamu da irin wannan rayuwar tamu kowa yana neman ya zama wawa shine wanda yazo yana neman yarinya saboda ubanta wane ne ni aurina wawa ne shi kuma ya kamata yi nazari me yasa wane da wane da wane suke son su auri ayana ne me yasa irin mutane kaza da irin mutane kaza ba sa zuwa gidana shin wane yanzu da bana kan wannan matsayin zai zo ya nemi yata ko kuna fahimta jama'a amma shi ma sai ya zama wawa ita ma uwar sai ta zama wawa ita tana first lady mijinta na governor ita tana first lady mijinta na shugaban kasa ita tana chairperson wane ne sai a tuwa a ce ana son yar su kawai shikenan waye yake so sai a ce ai minister ne sai a ce eh to shikenan to Allah ba mu sa'a an karba kenan amma waye a wani yaro ne da ya gama NYSC suka hadu a NYSC camp ce a starter za ta aura baki aka yi mata za ta auri starter eh aikin ne yake yi ko kun fahimta waɗannan ina gaya muku wasu haƙa'iq ne waɗanda a yau sun sa ƴaƴa da yawa suna nan sun yi tagumi domin an aure ta saboda ubanta yana director general bayan kwana biyu an sake ubanta daga director general dan abin da bai kai ya ka ba kawai ya maka mata saki uku wani ma da aka je aka ce ai akwai hadisi za a iya mai da auren tunda saki uku ne a kalma ɗaya yace shi ma nashi malaman suna da hadisi sun ce sam ba aure me yasa yanzu ya ga da ita da iyayenta za su zama mishi parasites, za su zama mishi matsala ne, za su rinka tsotsan shi ne. Domin director general ana cewa an sauke shi ba da wani matsayi yau, waye shi? Nan ce waye shi, me za ka ce? Shi ba kowa ba ne, sunan shi ne kawai shi. Ko kuwa an sauke shi daga director general ya dawo director ko ya dawo manager, an ce an sauke shi ne, ko da ka zai tattara ina shi ya koma ya zauna, abin da yake da shi shi zai ci. Kuma wallahi baraku ce, ka je ka binciki duk wani wanda ya mulki shekara 20 da ta wuce, a yanzu in ma yana iya ci da kanshi amma da kyar, ko baya iya ci da kanshi amma babu na uku. Yana iya ci da kanshi da kyar shine sai ne yana bin suwaye yanzu suke kan mulkin, suna nuna shi ne mai gidansu, shi kuma yana nuna su ne masu gidanshi, da ake yake samu yake ci da kyar. Akwai abubuwa da ba ku san su suna faruwa a ƙasar nan ba, shi yasa ku bi a hankali game da rayuwa, kar ku zurma kanku, kar a zurma ku, kar ku kazan laha, kar ku yadda a ja ku. Rayuwar ta wuce yadda duka ke tunani. Akwai mutumin da kusan shekara 20 da ta wuce aka yi tarihi da shi da bakin shi yake faɗi, yace tun da yake bai taɓa sanin talauci ba, kalmar da ya faɗa ke ne, yace bai taɓa sanin talauci ba, amma na je na aiki a wata gidan gwamnati ina fitowa, sai ana cewa ai yanzu din nan wani ne yazo aka taso mu aka ce yadda za a samu a shirya mai 200,000 yanzu nan. Ni da nake talaka dan kwadago a lokacin ba naira 200,000 ba, a lokacin na fi karfin 2,000,000, amma shi ya zo ne ana kicin ya za a tattaro 200,000 a bashi, amma da bakin shi aka yi hira da shi yake cewa tun da yake bai taba sanin talauci ba, dan shi a gidan Turawa ma ya girma kuma ba a nan kasar ba. To yanzu wanda ya auri yar wannan mutum a lokacin dan ya ji wancan tarihin, yanzu wannan matsayi yake ciki? Idan Allah ya maida shi gwamna, yanzu wannan surukin nashi ba ya gallabe shi ba kuma? Ko kuna fahimta jama'a? To ku rinka fahimta yadda rayuwa take. Khadijatul Kubra da ta gayyato Annabi sallallahu alaihi wa sallama yazo, ba to ruwa yana barin jiki, yana alwala da hannun shi da ba ruwa yana to ai ranke dade, da yadda kika ce ni haka zan yi, dama ina jiran ki aiko ni zuwa yi cikin mutunci da izza. Ta karbe shi cikin mutunci da izza, ta mutunta shi. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Duk waɗannan suna daga cikin darussan da ya kamata ku tsaya kuɗi ba. Ba a auren mace don ita ce ƴar wani ko ƴar wance, ko don ita ce ƴar ƙabila kaza, a ana auren ta ne don ita kanta. To amma don kar ku ji magana ta akwai cifka da warwara, in ka ga ita ta dace ka aure ta, sai ka dubi daga wanne irin gida ta fito. To daga wanne iri ba ana nufin gidan minista ko commissioner ko director ko farmse ko shugaban ƙasa ba. Gidan akwai mutunci, akwai kula da addini, akwai tunani da hangen nesa, duk waɗannan suna daga cikin abubuwan da ya kamata ka tsaya ka duba. Sai ya ce wali jamaliha, ana auren mace kuma saboda kyanta. Me Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake nufi? Kamar yadda na faɗi, yana faɗin ɗabi'un mutane sukan auri mace saboda kyanta. Haka ne? Haka ne. Yadda ka ga abubuwan nan da Annabi yake faɗi, waɗannan haqa'iq ne, waqi'iyya, fima mada wa fima yahdur, tunda da yanzu. Wallahu alam, nastati' an nad'iya wa fima yustaqbalu min az-zaman. Ta yiwa kace hannun gaba, domin hadisin Annabi mu'jiza ce. Ana auren mace dan dukiyarta, dan darajarta, dan kyanta. Ka duba, haka ne ko ba haka ba? Haka ne. To amma dubi wanda ya auri mace dan kyanta, kyau da yana fara daga fuska da fata da kira jiki. Matar da sha ta yi waka shekara 50 da ta wuce, yana yabanta saboda kyanta. Nan nan sai NTA kai dan jarida, dan jarida na da hadari, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sai suka capture hoton ta akai hira da ita a NTA. Yanzu me take yi? Yanzu wanke-wanke take a wani gida, waka sha ta yi mata, tana daga cikin the most beautiful woman in the north, kyakkyawar mace ce, fara doguwa mai tsayayyen hanci. Yanzu komai yayi kwana, hancin ya karkace, fatar ta dishe, muryar ta canza. Yanzu wanke-wanke take a wani gida, house help take a wani gida. Amma a wannan lokacin in aka saka waƙar ta a gidan rediyo malam, mata har haushin shata suke ji, ana kishi, ana hasada, shata yana bugawa yana cewa sai ke wance ta wuri kaza, wadda kaza 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 kaza, yana yabawa. Mata sai suna jin zati, dan me za a ce akwai wasu mai wata mai kyau, shata ya wa waso ya ce ba wadda ta kai ki wance, ba duk mata wata ma ta rufe rediyon saboda hasada. To amma yanzu ina, Allah ya rannan, sai ga NTA kawai sun yi capturing hotonta, duk ta mo kaɗe malam, ta yi laushi, ta yi tamoji. To inga rayuwa kenan, shi na ce dama shata yana da rai ya sake kallanta, ya sake mata waka, ya sake reviewin waka shi ya gani waka shi za ta zama intact, never ba za ta zama yadda take da ba. Kunga rayuwa kenan, to duk wanda ke ya rude shi fa, yadda shata in yana da rai zai canza wakan nan ko, haka duk wanda ke ya rude shi, wata ran sai ya dubi matar, sai ya zo ya yi nadama. Ina fata an gane, a kasan nan ta mu fa aka haifi ɗa kyakkyawa, ce mata suke Victoria, saboda iyamin Hausa ba sa iya cewa Victoria, Victoria sunan wa kenan, eh? Yakubu ga wanne yake da wata tsaliliyar mace kyakkyawa, yanzu ka je ka ganta kamar tudun ɗaurin kayan wanki, komi ya canza. Amma da an haifi yarinya kyakkyawa sai a ce mata Victoria, saboda iyamu ne Hausa, ba ruwansu da Turanci, kawai Victoria za a ce Victoria. Ina fata an gane. To kun dogi jama'a, walidini ha, kuma ana auren mace ne don addininta, kuma ana auren mace don addininta. Kaga annabi annan sallallahu alaihi wa alihi sallam ya gama karanta dukkan tunani da nazariya ta mutanen niya, ko dai kaga wanda zai aura saboda dukiyarta, ko saboda darajarta, ko saboda kyanta, ko saboda addininta. Amma shi da yake jagora ne na addini da rayuwa, sai yace fazfar bi zati din, ka zabi mai addini, taribati yadaka, Allah ya maka albarka. Wannan addu'a tana daukan wannan ma'anar, kuma tana ɗauka akasin haka, ka zaɓi mai addini, in ba haka ba Allah ya talauta hannunka. Wannan hadisi sahihi ne, al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi a lamba ta 1958. Wasil muqabil, to ta ɗaya ɓangaren kuma, yanzu mun ji game da maza irin ya suke ko, to dangane da mata fa, ga muqabilin wannan, ga akasin wannan, qala sallallahu alaihi wa alihi wasallama mukhatiban al-awliya, dan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fadi, yana magana da iyayen yaya da waliyan mata, yace idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu wa dinahu fazawwijuhu, wanda kuka amince da dabi'un shi da addinin shi, idan yazo muku da nufin aure, to fazawwijuhu, ku auren mishi. Illa taf'alu, in ba ku yi haka ba, takun fitna, al'amarin zai kasance fitina, fil ardi, a bayan kasa, wa fasadun arid, da barna wadda ba ta da iyaka, mai fadi, mai addini, mai dabi'a. Mai addini shine abin da mutane suka sani na addinin musulunci na gaskiya, menene dabi'u, su ne kyawawan halaye, to sai sun hadu, to kullun galibi mutane suna duban kowanne ne daga inda suka fi karkata, da wahala ka samu mutanen da ke duban biyun, wasu masu riko da addini ne, dan haka da zaran ya ga mai addini kawai shike, da zaran an ga mai addini shikenan, ba za a bincike dabi'u ba. Wasu kuma addinin bai dame su ba, su kuma suna nan halaye na gari ne suke so, gara an gani sai a ce a yaran kirki ne duk inda ya ga babba sai ya kauce ya durkusa kaishe shi yana da ladabi ya san mutuncin manya ya san mutuncin manya shikenan sai a dauke ta sai a bashi dole ne waliyai sai sun tsaya sun yi bincike tunda ya ce idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu ko khuluquhu wa dinahu na fata an gane wannan hadisi al-imamu ibnu majah ya ruwaito shi hadisi ne kuma kyakkyawan hadisi kamar yadda ainihin wato malamin ya ishara kasa yake cewa farrajulu qudwatuhu ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama fi ikhtiyari az-zawja dan haka shi namiji manzon Allah ne abin koyin shi wajen zaben mace wal mar'atu qudwatuha khadija radiyallahu anha fi ikhtiyari az-zawj ita kuma mace khadija ita ce abar koyin ta wajen zabar miji kun ji gaba ta farko kun ji darussan da muke iya diba رابعا نهدو لقد كان لهذا الزواج الذي تم وفق الاختيار السليم آثار عظيمة جدا حقيقة وانن اولي واندا يكسن چه اينهم واتو ياي دي 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 انغن تتشن ذاتي با ذاتي نينة چوشة با انبا با ياكر بيتا ابي ساحة دا اواسن تاسو كازما اتا چه جدن دا زي جي يفقو دم انار جدا shine inda zaka samu runguma da kalmomi na natsuwa da kwantar da hankali ka gudo ka taho gidanka an biyo ka gidan an kama ka tab mai gidan ya kara maka ba wucewa kai da zama da ka tsira ko ba haka ba dan haka Khadijatul Kubra idan manzo Allah ya samu matsalar da'awa ita ce wurin da yake zuwa ya fake وحسبنا موقفها في اول يوم من ايام البعثه حيث طاقو طمعنته wannan ya ishe mu mudubi matsayin da Khadija ta dauka a ranar farko daga cikin ranakun da aka fara aiko da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yaje yana zauna a cikin kogon Hira ya ga mala'ika ya to a firgice sai ta natsan mishi da hankali wa qalat lahu tace da shi kalla don ya ce da ita ne ni ina jin tsoron kada wani abu ya same ni don ina jin na ga aljani ne kada ya juya hankalina kada ya taba mini hankali sai ta ce ko daya wallahi na rantse da Allah ni Khadija la yukhzika Allahu abadan har abada Allah madaukakin sarki ba zai kunyata ka ba zai wulakanta ka ba wannan kalmar jama'a kun ganta ga ta na rabin jumla ce amma ta kwantar mishi da hankali saboda me saboda an yi zabi ingantaccen zabi wa kana yu'za wa huwa yad'u ila Allah an kasance akan cutar da annabi a halin yana da'awa fa idza aada ila almanzil wajada almar'ata allati tama'anathu ko eh haka ne tatma'innuhu allati tatma'innuhu haqiqa annabi yakan dawo gida a halin an cutar da shi idan ya dawo sai ya samu ga matar da za ta kwantar mai da hankali a gida wa tashuddu min abidihi ta kara mishi karfin damatsa wa tusbituhu ta tabbatar da shi akan abin da yake daidai wa lam takunil mar'atu lawwama bata kasance mace mai zargi ba al'aiqa wadda take karkatacciya anid da'wati ila Allah game da da'awar da yake zuwa ga Allah ina zuwa tace to ka rabu da su mana dole ne ka shirye da su ni wallahi ba ruwana ni matsalolinka sun fara damuna ba ruwana yawa tunda nayi ka kyale mutane shiriya ta Allah ce in ya ga dama ya shirye da su ka ce sai ka shirye da su dan haka daga yau in ka kwaso rikicin ka ni karka zo gurina yawa ni ba ruwana ita ce al-lawama al-a'iqa ani da'awa wadda ba ruwanta da da'awar ko kun fahimta dan haka ku dubi wannan irin darajar ta Khadija nan ne Khadija ta samu matsayi ga zuciya Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama domin na daga cikin abinda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya samu gamsuwa da shi shine wannan da'awa ita ce babbar muhimmar shi wanda duk yake son wannan muhimma to annabi yana son shi wanda duk ya nuna baya son wannan muhimma fa
ba zai samu soyayya annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama. Ina fata an gane. Thumma aidan kana mawqifur rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama ma'aha akmal alwafa. To sannan kuma duk matar da ta nuna irin wannan hali na goyen baya 100% ko to sannan kuma sai a samu matsayi irin na manzon Allah tare da ita shine cikakken cika alƙawari. To annan kuma malam zai dawo bayan an dubi mata da irin yadda za su bada gudunmawa a wajen fajen da'awa da kuma irin yadda rashin gudunmawa su za ta iya kawo matsala, to annan kuma sai a dubi ita kuma matar da ta bayar da goyen baya da haɗin kai da tsayawa da jajircewa da kaifin tunani da nazari wani sakamako ya kamata a yi mata, cin amana ta ya kamata a yi a wulakanta ta a maida ita ba a bakin komai ba, a manzo Allah sai ya dauki matsayi na cika alƙawari cikakken cika alƙawari. Faqad kana yaksuru zikraha, dan haka yana yawan ambatanta. Yawan ambaton wanne iri ne? Da alheri yana yawan ambatanta. Abu kadan sai ya ce ka ai da lokacin Khadija ne, da ba ai haka ba, ai wannan mata kawa Khadija ce, ai lokacin Khadija in Khadija ta kaza sai an yi kaza. Manzo Allah yana yawan ambatanta ba'da mautiha, bayan rasuwarta. Wa yasilu aqaribaha, kuma yana sadar da zumunci da danginta. Hatta kanat Aisha radiyallahu anha tagharu min zalika kama marra fi fadl Khadija, kamar yadda muka wuto a baya in ba ku manta ba da muke tarihin as-sayyida Khadija da falalolinta, ko cewa har Aisha radiyallahu anha tana ainihin kishin Khadija radiyallahu anha. Wa huna nasilu ila darsi sani, to anan ne kuma za mu kai zuwa ga darasi na biyu. Kun ji fikin sirra jama'a, ba irin wannan tarihi da ake wa ƴan Islamiya ba wanda zaka kasa gane ina aka taso, ina ake, kuma ina ba a dosa. A zo ana tarihi daga baban mu Adam, mu ƴaƴan Adamu ne, Adamu uban mutane. To dama wa yake da musu wannan? Wannan kuna bata ƴan Islamiya lokaci ne. Ina fata an gane. Yawa, ana son ne ku yi wa mutane ingantaccen tarihi takaitacce, dan tarihi matiyancin shi ƙarya ne. To dan kaɗan din da ya inganta kawai ku gaya wa mutane. Ka duba duk inda tarihi yake za ka samu akwai surutu mai yawa, to matiyancin shi ƙarya ne. Amma malaman hadisi su suke rubutu irin wannan tarihin dan kaɗan ne, amma ilimin da za a cire a cikin shi fa mai yawa ne. To kun ga fiqhu sirra kenan. Ina fata an gane. Saboda haka ce to yanzu za mu kai darasi na biyu min hadha az-zawaj, daga cikin wannan aure. Wa huwa al-wafa'u alladhi yanbaghi an yakuna bayna az-zawjayn, cika alƙawarin da ya kamata ya zama tsakanin ma'aurata guda biyu. Cika alƙawari, Allahu akbar. Wato kun san abin ban sha'awar, duk mutumin da ya cika alƙawari bayan mutuwa to wannan mutumin kirki. Dan haka manzon Allah ya gaskiya cikin hadisin Abu Dawud da Ibn Majah da Ahmad da isnadi kyakkyawa da yake cewa khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, mafi alherin ku shine wanda ya fi alheri ga iyalan shi, ni na fi ku ga iyalaina. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya cika wa Khadija alƙawari ne bayan ta mutu. Ina son ku tsaya ku dudu fa, mutumin da ya mutu fa a duniya ana shafin shi ne, ana mantawa da shi ne, ana rufe shafin rayuwar shi dan an san ba zai taba dawowa ba. Su kuma ƴan duniyan ba su imani da lahira ba, haka sun san ba za a haɗu ba. Amma kun ga tara su Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama hanan da yake nuna wa Fatima sai ya ninka, saboda yanzu Fatima ba ta da uwa. Tara su irin yadda yake ambatanta, sai ambatan yayi ko da take gidan ba ta samun ambato haka, har waɗanda ba su santa ba, Aisha ba ta taɓa ganinta ba, su Zainabu binti Jahsh suwa duk ba su taɓa ganinta ba, amma Annabi sai ya yawaita ambatanta, ya yawaita ambatanta. Menene yawaita ambatanta din da yayi yake nufi? Shine dan wanda bai santa ba mai santa,
ku dubi yanzu yadda malaman ahlus sunna Najeriya suka yi Abubakar gumi, ba ruwan shi da tarihin malam Abubakar gumi, ba ruwan shi da alheran shi, ba ruwan shi da yadda ya structure da'awar shi, kuma shi ya kafa structure, dukkan su sun zo suna shiga cikin structure shi ne, ba wanda ya kafa structure cikin su. Duk wanda ka ji ya zo zai ambace shi ne akan wani wayau da yake so a lokacin yawa jama'a, amma ba yana son ya bada tarihin yaya da'awar shi ta kasance da alheran shi ba. Shi yanzu kawai yana son ya nuna shi yanzu shine shine. Ku shiga cikin Kaduna kakaf da kewayenta ku kewaya ku gani, ba abin da ya shafe su. Da haka matasa da suka taso, duk wani yaro yanzu dan shekara 23 bai san komai game da Abubakar Gumi ba, bayan karatun da cancange yake sawa a gidan rediyon Najeriya ko nagarta ko wane ne. Amma malaman su ba sa koyar da su komai game da shi, wanda ya kamata ya zama daga cikin safhatun min tarihina, ya zama akwai tarihin Malam Abubakar Mahamudu Gumi da kuma tarihin da'awar shi, ya kamata ya zama haka. Jama'a, kun fahimci wannan da kyau? Saboda haka idan kun gane wannan, yana daga cikin kuskure kawai wai Khadija ta rasu amanta da ita, a'a ta rasu amma Annabi yana yawaita ambatanta. Wannan yana nuna me? Yana nuna cika alƙawari. Ba haka ba, Annabi yanzu ya samu ƴan mata sharna, ƴan shekara 10 kaza, ƴan shekara 20 da kaza, ƴan shekara 30 da kaza. Wannan ku san da ya aure ta ma shekara ta 40, ma'ana da ta kawo yanzu da ake maganar wannan zamanin da ya hada su Aisha a gidan, ita kusan shekara ta 50 da wani abu, 60 da wani abu. Ko kun fahimta jama'a? Amma ga waɗannan din ba su dauke mishi ido ba, da an tashi magana ita yake tunawa. Naka fal mar'atu tahfazu zawjaha fi hudurihi wa ghayabihi, mace dole ta kiyaye mijinta a halin yana nan ko a halin baya nan. A halin yana nan ko a halin baya nan din nan ku dauki yadda Annabi ya wa Khadija. Khadija ta mutu sai ka dauka a halin bata nan ne. Yanzu mace sai ta duba in za ta aure ma waye za ta aura wanda za ta kiyaye mutuncin mijinta. Ba wai a mijinta mai mutunci ya rasu, kawai ita yanzu fa ba abin da ya dame ta, kawai ita ta zama bazawarar kan layi ne, kawai za ta fito ta karkata gyalanta ta tada dan kwalinta, kawai ta shiga shi kenan, ita ba abin da ya shafe ta. Dole ne mace ta kula da mutuncin mijinta, dole ne miji ya kula da mutuncin matar shi, wato sanidu, sannan dole ne mace ta rinka taimakawa mijinta, wato inuhu, ta rinka agaza mishi fi amalihi, game da aikin shi, wato tusbitu, hukum ta rinka tabbatar da shi. Kun ji maganganun da muke jama'a? Dukkan namijin da yake wata harkar da matar shi ba ta sha'awar wannan abu, ba ta nuna kazar-kazar da nishadantuwar ta akan wannan abun, ko wallahi ku daina bata lokaci har abada, ko yana cewa yana son ta ƙarya ne, tana da kyan sura ne, in ya gama tsotse ta zai watsar da ita. Amma duk abin da namiji yake yi, matar shi ta nuna tana da concern akan wannan abun, za ta samu matsayi a wurin shi. Ku dubi duk 'yan siyasar nan, tun daga shugaban ƙasa da mataimakin shugaban ƙasa da gwamnoni da ministoci da kowa, in ya fito ran da zai kaddamar da kanshi da matar shi, idan rawa ake a jama'a yana yi, ita ma tana bin shi tana rawa. Ko kun fahimta? Amma fa a constitution ba inda aka ce mata ta yi haka, za ta iya zamanta a gida. To amma rayuwa ce aka ɗauko ta cewa tana so ta nuna wa mijin duk abin da yake ciki tana tare da shi, don haka za a zo a tsaya a daidai fuskar jama'a sai su sahu da shi da ita, don me ta ce tana tare da shi aka yi komai? Yadda yake kamfen ga maza, haka take bi gidajen mata tana zama da su. Za ta samu matsayi a wurin mijin ko ba za ta samu ba? Don haka yana zama gwamna, ita ma sai da an fitar mata da office, ita ma tana da odile, ita ma tana da kaza. Me yasa? Saboda da ita ake abin. Amma ta zauna a gida, by the constitution of the land she has no any offense, ba ta da wani laifi don ta yi zamanta a gida. amma kuma yadda ta zauna a gidan nan hakan an kafa mulkin za ta zauna a gida ba zai damu da ita to tsakani da Allah kana harkar da'awa matarka ba ruwanta da harkar da'awarka kullun alkaba'i take maka kullun kashe maka gwiwa take ba ta agaza maka ku dubi Khadijatul Kubra kudinta take diba ta ba annabi ya tafi guziri ya ci abinci ya zauna ya yi ibada haka ne ko ba haka ba Allahumma na'am haka abin yake ta tsaya mishi ta yi wurjanjan inda za a yi magana ta yi magana inda za a yi muzurai ta yi inda kuɗi za su yi aiki ta yi inda za ta haɗa da connection ta haɗa ita 'yar dangi ce kuma ta san manyan gari ka gaya min yaya annabi ba zai so ta ba saboda ke da kike saurare na ko zaki saurare ne ta kafofin yaɗa bayanai na zamani sai ki tsaya ki dubi harkar da mijinki yake ciki kina cikin ta ki damu da harkokin shi ba ke ce zaki fara bayarwa sannan a ga zai cika alƙawarin ko ba zai cika ba yanzu Khadija ba ita ta fara bashi bashi ba yanzu yana biya haka ne ko ba haka ba dan haka ke matar aure mijinki mai wa'azi ne mijinki ɗalibin ilimi ne a'a mijinki ya tafi yana degree ko NCE ko masters ko PhD ko wane ne a an zuga ki daga gidanku ce to ke yanzu ya tafi ƙasar Laraba yana can jami'ar Madina yana karatu ke kuma ya baki nan kika sani yanzu ko yana can ma wurin wata kawai ya samu wata balarabiya ya aure ke kuma nan an rabu da ke tukari baka fata to wallahi ki tashi tsaye ki zo mu kai ki kasuwar mata ki ga yadda mata suke neman na kansu ina gaya muku hazihi haqiqa waqi'iyya laysat idda'a haqiqanin abin da ke faruwa kenan akwai wasu mata waɗanda su aikin su kenan da zaran sun ga mijinta ya shiga wani hali na ɗaliftaka ko neman aiki ko makamantan haka sai zo su ziga ta a cikin hadisin Imam Ahmad annabi yana cewa laysa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha wanda duk ya tingila wata mace ce wa mijinta ta waye manzo Allah yace ba mu bashi hadisi ne hasan jama'a waɗannan haƙa'iqin dole ku tsaya ku saurare su mata ku yi taka tsantsan duk wanda ta zo za ta ce miki to ke mijinki yanzu ya tafi yana karatu ke yanzu karatu zaki ci yanzu yadda Allah ya miki lafiyayyun gabobin nan kansulan anguwan nan da Allah ya mishi fatahi Allah ya mishi nasibi yana neman kyakkyawar yarinya ki bani izini zan san yadda zan shigar da magana kwana biyu ki je ki kashe aure kawai ki zo ga inda ke ma ki samu albarka kuma da ke gefen ki mu san Allah ya haskaka miki duk waɗannan kalmomin su ne nake amfani da su da haka za su huda miki rayuwa sai bayan kwana biyu an kashe miki auren shi kuma wancan ɗalibi Allah ya ɗaukaka darajar shi a lokacin kuma sai a zo a haɗo dattawa a ce ai muƙaddari ne ai Allah ƙadirin na maridan duk wannan wallahi tallahi abubuwa ne da suke faruwa dole ne kuma ku san su a matsayinku na ɗaliban ilimi masu da'awa malamai limamai masu sulhun aure masu sulhun anguwanni in ba haka ba wallahi za a yi taimaku shan tafin makaho shine ba ku san abin da ake ciki ba a zo a rinka ba ku a kudindine kun ga dai gashi nan ya ce ga ta ita Khadija ai ita matar aure ya kamata ta kiyaye mijinta yana nan ko baya nan ya yi tafiya ko yana zaune a gida yana da rai ko bai da rai ta rinka taimaka mishi ta rinka agaza mishi a wajen ayyukan shi kuma ta rinka tabbatar da shi tana karfafa gwiwar shi ba ku ji wani mawaki ba da shata ya zo yana yaban shi sai ya ce idan ya koro sai ka ji matar shi na tara shi sai ya ce kamar kaza kaza a daji sai ga shi ma matar shi na tara shi haka lallai ne dole sai an samu mace ta taimaka wa mijinta koda da shawarwari ne koda da karfafa gwiwa ne akan abin da yake akai amma ba kawai a ce ke kina wata duniya daban tunaninki daban harkarki daban kawayenki daban abin da kike ciki daban da abin da mijinki yake ciki ki auna da kyau ki gani in har ke ga wannan shine halinki kuma yana son ki to yana yaudara ki ne kina da kyau ne kina da gabobi masu lafiya ne idan ya gama susunce waɗannan gabobin a lokacin zai gaya miki yadda yake haƙiƙanin shi wala takunu imra'a lawwama kar mace ta zama mai yawan zargi kasiratul mushkilat mai yawan jawo matsaloli ma a zaujiha tare da mijinta لانه يعانج المعاناه في الخارج صبر هنا فما ده مصالولي ا وجه هنا فما ده مصال رايوا ا وجه هنا فما ده مصال دعوا ا وجه هنا لانه يواجه كو المعاناه في الخارج صبر هنا فما ده اينين واتو وحلا هنا فسكنت مصالولي ا وجه جما ده دعوا جما ده كراتو جما ده كذا game da kaza game da kaza duk yana fuskantar waɗannan matsalolin kun fahimta da kyau jama'a wa yati ila almanzil wal maskan yuridu sukun war raha ya dawo gida ya dawo mazauni yana so ya natsu ya huta fayuwajahu bil iz'aji aidan sai kuma a fuskance shi da tashin hankali har wayau ya fuskanto tashin hankali a waje yazo kuma gida yana so ya huta ya samu mata ita kuma tana ta huci tana ta fatan alkaba'i tana ta mushi fatan sharri wa adamu sukuni war raha yazo ya samu rashin natsuwa da rashin hutu wa tilka akhta'un wadannan kurakurai ne ya qa'u fiha alba'd min an-nisa wasu mata suna fadawa cikin su allati yansunna an at-ta'assi bi khadijati radiyallahu anha matan da suka gafala ba sa kwaikwayon Khadija Allah ya kara mata yarda domin annabi ya shigo gida yana zammiluni me tace sai ta tambaye shi me yasa me ka ya fada mata ki kaddara yanzu mijinki ya dawo gida kaddara hauka ya kama shi hakikatan kaddara aljanniya bugo shi kaddara an yi mishi asiri dariya baki kici ato ba na ga maka karabu da su ba kai ai yanzu shikenan ka karabu da su kike gauna nan je in kira maka masu ruka an naga abiya ga gane ni ma wallahi gidan mu zan tafi Khadija annabi yazo ya ce mata ya ga aljani ya ga kaza cewa tai aba aljani bane yace aljani ga irin halittar shi tace ba aljani bane ana cikin haka sai ce yawa gashi sai tace ka natsu kaddarake ce ana jayya aljani ka gani aljani sai ce ai ma gashi aljani take cin zaka bi ta bayan gida ta gudu amma Khadija cewa tai ka natsu yace gashi tace ka natsu nace bari ka gani sai ta rinka tura kalla binta haka baya gashin ta na fitowa tana cewa kana ganin shi yana cewa eh na ga yana ja da baya tana tura kana ganin shi yace na ga yana ja da baya tana gama bude kallabinta sai yace na ga ya bace sai tace ba aljani bane na ga maka ba aljani bane aljani ba zai zo wurin ka ba amma wannan mu dabaran mu ce ta mata ni ba malama bace zo mu je kai ka wurin malamai sun karanta sun gani shine ta kai shi wurin Waraqat ibn Nawfal shine babban malami tunda har fassara ina yi to duk wannan ne yake nuna mana yana nuna mana yayi kamata mata su rayu sai da shi namiji tunda ga kan annabi Adam har na ƙarshe ba zai taba samun natsuwa din da kuka ji wani gawurtaccen dan fashi yana da mata ko yana da budurwa duk tsiyar shi duk fitsarar shi tunda ba wani gawurtaccen dan fashi a duniya irin zaki amma yana da me yana da mata da mata an ga tunda shi mutane yake cinyewa dabbobin da ke tare da shi a daji yake cinyewa amma sai ka je ka same shi da matar shi sun zauna suna hira ana shakatawa ina fata an gane ashe kuwa din namiji yana neman me yana neman mace wadda za ta taimake shi su shakata su tattauna waja'ala bainahum mawaddatan wa rahma dan haka ku kiyaye wannan tunanne wannan yana daga cikin kurakuran wasu mata kamar yadda malai ya ce والزوج ايضا يكون وفيا لزوجته shi kuma miji dole ne ya zama mai cika alƙawari ga matar shi din nan da ta kyautata mishi ya kamata annan mata su gani ana maganar matar da ta kyautata dole a kyautata mata wanda ba ta kyautata ba ba lalle ne a kyautata mata ban an kyautata mata shikenan wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misliha amma fa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah idan mutum ya mugun abin an yi mai mugun abu ba a bata ba amma da za a yafe dacewa tana da falala amma ba kowa ne zai iya yafewa ba to sai ki duba ki ga kin kyautata to ki sare zaki ga kyautatawa dan haka Khadija ta ga kyautatawa ga kancin kanta dan manzon Allah yana ba ta the highest respect the highest honor daraja da girma a ranta a rayuwarta ta san manzon Allah na girmama ta kuma ta san ba yana girmama ta dan kudin ta bane sallallahu alaihi wa alihi wasallama dan wani abun mamaki duka gama jin tarihin Khadija ba inda zaka ji an ce an raba dukiyar Khadija an ba annabi kaza ka je ka binciki ko ina kaza har ba shi mutuwa kuma a musulunci ta rasu akwai gadan musulunci amma ba inda zaka ji an yi tarihin gadanta ya ci gadanta ƴaƴan yabawa ƴaƴanta ka je duka gama karatun ka ga littafin sira nan ga su nan sai mu fito maka da CD na sira littafi ya fi 100 na sira ka je duka bincika ina akai da gadan Khadija ne dukiyar nan da ake cewa miliyoyi maqudai annabi ko taro bai ci ba ƴaƴanta ce ji araba musu annabi namiji ne jama'a ba ka isa ka kama shi ba ko maye ne kai sallallahu alaihi wa alihi wasallama sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zama wafi to lalle ne namiji shi ma ya zama wafi ne cika alƙawari qa'iman bi huquqiha kuma ya tsayu wajen bata haƙoƙinta ai daga cikin haƙoƙin Khadija da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a bayar an yaƙin Badar an kama mazajen kafirai daga ciki sai zama an kamo su rikin shi dake auren Ruqayya aka rasa yadda za a annabi ya sake shi sai Ruqayya ta ce bari ta san makarin babanta ta san weak point ta san inda ake kama annabi yanzu nan yayo kasa akwai abun wuyan Khadija da Khadija ta ba ta ranar da aka yi mata aure sai ta dauki wannan abun wuyan sai ta ce ku kai wa manzon Allah wannan abun wuyan ya rike fansa ya saka min mijina manzon Allah yana ganin wannan abun wuyan sai ya ce ku mai mata ku saka mata mijinta saboda abun wuyan na Khadija ne abun wuyan Khadija yana da daraja a wurin annabi abun wuyan murjani so Khadija is a great was a great woman ina fata an gane tana da daraja abun wuyan ta ku duba an yi yaki ya sake shi an yi saboda yayi fitsara yayi rashin kunya yayi kaza yau an kama shi nabi yace za a yi maganin ka ita kuma tana son mijinta sai ga abun wuyan da ya san wannan abun wuyan na matar shi ne Khadija ta dauka ta ba yarta a ranar aurenta shine ita yar ta gano uwarta na da daraja auren annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta aika da abun wuyan ku je ku kai mishi ya rike wannan a matsayin fansa ya saka min mijina yana ganin abun wuyan ma'ana ya girmama abun wuyan haka ake son namiji na gaya muku wani tsohon soja da aka faɗi mai gidan shi a gaban makiyin mai gidan shi kuma fa an kama shi ne ya tashi ya tsara haka aka ce lafiya yace ya tsara mai gidan shi an faɗi sunan mai gidan shi don haka ya yi pay respect na ce haba ai ni na son soja malam da gaske suke abin su Allah don me baka ji tsoro dama kai ka rijista da mutuwa an kamo ka an kai ka kurkuku an azabtar da kai an fito da kai ana zagin ka an jefar da kai kasa ana fadin mai gidan shi sai ya tashi ya tsara aka ce lafiya yace ya tsara ogani ogawa yace wane da kuka fadi yana kabari shine aka tashi aka girmama shi dole aka sake shi haba to haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ma'ana da soja ne aka faɗi Khadija al-Kubra zai tashi sara mata kenan to haka ya kamata annabi ya bawa Khadija darajarta wa kaseeran ma yutalibu al-fardu zawjatahu bi huquqin huwa lam yuqaddimha laha malam yace so da dama zaka ga namiji yana neman matar shi da ta rinka yi mishi duk wasu haƙoƙi waɗanda shi fa bai yi mata komai na haƙoƙin da ya kamata ba, amma shi kuma yana ta cika baki yana ta tumbatsa cewa bata yi mishi kaza ba. Yaqsiru fi huquqi zawjatihi, yana takaitawa game da ainihin haƙoƙin matar shi. Wa yutalibu zawjatahu bi an tu'addi lahu al-huquqa kamila, yana neman matar shi da ta rinka ba shi haƙoƙi cikakkun haƙoƙi. Wama aksara hadha fi ba'd mujtama'at al-muslimina, yace wannan irin ɗabi'a tana da yawa a cikin zamantakewar ainihin wato wasu musulmi, shine shi bai yi mata duk abin da ya kamata ba, amma kuma yanzu yana ta fadan shi bata bashi tashi darajar ba. Yaqulu Sheikh Muhammad Al-Uthaymeen, Sheikh Muhammad bin Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, Allah ya ji kan Ibn Al-Uthaymeen, inda tafsir qawlihi ta'ala da yazo fassara magana Allah da Allah yake cewa waylun lil mutaffifin alladhina idha ktalu 'ala an-nasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, Allah yake bane ya tabbata ga masu tauye haƙoƙin wasu, ga masu tauye mudu. Alladhina idha ktalu 'ala an-nasi yastawfuna, waɗanda in za su auno ga mutane, waɗanda in za su auna wa mutane, yastawfuna, wato idan za su auno daga mutane suna neman a cika musu, in za su awo. Wa idha kaluhum, amma in su za su aunar wa mutane, in su za su sayar wa mutane, aw wazanuhum, ko kuma za su gwada wa mutane yadi ko wani abu da ake gwada da mita, yukhsiruna, sai kaga suna cinye haƙi, suna tauyewa. Malam Usaimin ya ce wa hadhal misalul ladhi zakarahu Allahu azza wa jalla fil kayli wal wazni huwa misalun, wannan misali da Allah ya faɗi game da magwaji da ma'auni ai misali ne kadai, ba yana nufin sai a magwaji ko ma'auni ba. Fa yuqasu alayhi kullu ma ashbahahu, duk abin da ya kama da shi za a iya kiyasin shi. Kullu man talaba haqqahu kamilan mimman huwa alayhi, wanda duke neman a bashi nashi haƙin cikakken haƙi daga wani wanda yake yana da haƙin akan shi. Wa mana alhaqqal ladhi alayhi, ya kuma hana ainihin wato shi haƙin da yake akan shi. Fa innahu dakhilun fil ayatil karima, to ya shiga cikin wannan aya. Kawai kai kullun kana bambamin fada bata mutunta ka ba, kai ka mutunta ta, ko kun fahimta jama'a? Kai kana so ta mutunta ka amma baka mutunta ta, shine waylun lil mutaffifin. وَالَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ, sun za su auno suna son a cika, don haka kai in an zo darajar ka kana so a baka, ita fa baka ba ta darajar ta. Mala yake cewa wala yatahawanuna fi shay'in, ko sai yake cewa fa masalan az-zawju alladhi yuridu min zawjatihi an tu'tiyahu haqqahu kamilan, mijin da yake so matar shi ta bashi haƙin shi da darajar shi cikakken haƙi da daraja, wala yatahawanu fi shay'in min haqqihi, haka ne, lakinnahu inda ada'i haqqiha yatahawanu, wajen abin da ya shafi nashi haƙin baya wasa, lallai ta bashi haƙin shi gaba daya, sai dai wajen bata nata haƙin shi kuma anan yana tuzartawa yana wulakantawa. Wala yu'tiha alladhi laha, baya bata haƙi da darajar da ta dace bata. Wama aksara ma tashtakin nisa'u min hadha al-tiraz min al-azwaj, kukan da mata suke ga irin waɗannan mazajen yana da yawa, wal iyadu billahi, Allah ya tsare mu. Kazalika aiban najidu ba'dan nisa, haka fa muke samu wasu mata, ba'dan nasi, haka muke samu wasu mutane, yuridu min auladihi an yaqumu bi haqqihi ala tamam, sai kaga mutum na son ƴaƴan shi su bashi haƙoƙin shi cikakken bayar da haƙi. Lakinnahu mufritun fi haqqihim, sai dai shi kuma yana da sakaci, yana da rashin kula game da basu nasu haƙin. Fayuridu min auladihi an yabruhu, naga sai zama yana son ƴaƴan shi su mai biyayya. Wa yaqumu bi haqqihi, su ainihin tsayu da ainihin haƙin shi. Lakinnahu huwa mudayyi' li ha'ula'il awbad, sai dai kuma shi fa yana wulakanta yana tozartar da haƙoƙin waɗannan ƴaƴa. Ghayru qa'imin bima yajibu alayhi nahwahum, duk abin da yake wajibi ne game da su ƴaƴan akan shi baya kula da shi. Naqulu, sai mu ce hadha mutaffifun, wannan mai tauyewa ne. Allah kuma ya ce waylun lil mutaffifina, azaba ta tabbata ga masu tawayewa. Jama'a kun ji, kun ji yadda fiqh sirra yake. To yanzu sai ka tsaya ka nutsu, kana so matarka ta mutunta ka, kana so ƴaƴanka su daraja ka, to ka ba su ta su daraja, ka ba su ta su haƙƙi. Wani abu da ke faruwa a nan ƙasar Hausa, musamman jama'a, mutane da yawa sukan wulakanta matansu, su wulakanta ƴaƴan, su nuna ba su da buƙatar su. Ana nan cikin ƴaƴan wanda ya arziki kuma, a lokacin ne da rashin adalci na mutane, da rashin adalci na shi kanshi uban, a lokacin ne kuma zai nuna ƴaƴan sun wulakanta shi, a lokacin ne zai nuna matar ba ta sa ƴaƴan su mutunta shi, a halin shi ya ci amanarsu. Wannan ƙabila ce wadda mun sha tattauna ta a babin tarbiyya. To sai kowa ya tsaya ya gani. A nan malam ya nuna mana cikakken ilimi da kuma fiqhu a inda ya alakanta wannan matsala ta haƙƙin da mata suke bayarwa akan su ma dole a basu. Ya sake danganta haƙƙin da ƴaƴa suke bayarwa, su ma dole a basu nasu haƙƙin. To lallai sai kowa ya koma ya tsaya ya tunani ga kancin kanshi. Kana yi wa matarka abin da ya kamata kai mata? Na'am. A wannan zamanin da dama, abin da wasu maza musamman masu wadata suke fahimta dangane da haƙƙin mata shine a gina mata gida, a bata mota, a sai mata layin waya, a cika mata shi da kuɗi, a ɗibi indin kuɗi a zuba mata account. Da ta yi magana sai a ce me ba a yi miki ba, amma ba a bata haƙƙinta na kwananta ko na ranar kwananta ko na jima'inta, ba a bata haƙƙinta na kula da ita in tana cikin wani hali. Kawai abinda ake gani kuɗi ne ke maganin komai, kuma an ɗiba an bata. Wannan mummunan kuskure ne jama'a. Haka matar da ke tunanin in ta zo ta kwatanga tsawa da mijinta abinci a gaban shi, ta gama ba shi haƙƙin shi. Duk waɗannan abubuwan dole ne a rinƙa ana amfani da hankali. Kin kawo mishi abinci, kin kawo mai ruwa, kin kawo mishi cokali. Mata da suka ƙware in suka kawo mai gida abinci, zama suke a gaban shi, yana cin abincin ana kawo mishi wasu labarai masu kwantar da hankali, ane ana tuna menene yake buƙata, a ai ga wani kaza, a ai ga wani abu kaza, a misali duk ire-iren waɗannan abubuwan. To haka fa aya alqur'ani ta yi adalci da Allah yake cewa walahunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf, mata suna da haƙƙoƙi irin waɗanda ake neman su da su bayar. Duk haƙƙin da kake neman matarka ta baka, ta mutunta ka, kai ma ka mutunta ta, ko da da kira, ka daraja ta, kana son ta baka daraja kai ma haka, yadda yake wajibi a kanta ita ma wajibi ne a kanka. Ko kun fahimta jama'a? Yau daga cikin mazaje akwai wanda haƙƙi islami ma haƙƙi na musulunci ma baya ba matar shi. Idan ka shigo ɗaki ba sai sallama ba sai ya hau fada, ya baki shigo baki sallama ba, amma shi kuma zai shigo ɗakin sai shigo kamar bijimin sa yana huci. To mai gida ka ce rinka yin sallama, kai kuma baka yin sallama, to ai sallama da yi ne in ke baki jiban mala'iku sun ji. Wannan tawili ne. In kai sallama ba a ji ba da kai da wanda bai ba ɗaya ne, sai ba ka ka shigo kana huci. In ma har ka yi sallamar to hucin ya fita, don haka hucin aka ji ba a ji sallamar ba, kuma an ce ba ka yi sallama ba, madadin ka yi in je ka ce to in ke baki ji ba mala'iku sun san mun yi, ku da suwa. Duk wannan girman kai ne. Al-kibru batrul haqq wa ghamtun nas, gaskiya ta gaya maka kake karbe dan mai dan kare na ta. Annabi kuma ya ce girman kai shine kin gaskiya da raina mutane. Hadisi ne sahihi al-Imam Ahmad da Darqutni suka rawaito shi da Abu Dawud. Jama'a za mu saurara anan insha Allah ta'ala. Muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillah.